sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Roma da lord da kuma niya haka kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Asare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa ƴan Niger mazauna jahohin arewacin Najeriya sun yi taron jawo mutanen su kunne sai Salu Garba da zai shigo da shirin sa na da rashin tayi sai labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya daga nan kuma sai sakonnin da ku masu sauraro ko ka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Koriya ta Arewa ta gargadi Amurka kada ta dauki sassaucin ta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro. Ta faɗi haka ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewan suke harmar yin taron koli irin sa na farko tsakanin kasashen biyu. Wani jami'in Koriya ta Arewa yana nuni da ikirarin da Amurka take yi cewa ai matsin lamba da kuma takunkumi su suka tilasta Koriya ta Arewan neman a gudanar da shawarwari. Wannan suka tana zuwa ne makonni gabanin taron kolin da za a yi tsakanin shugabannin kasashen biyu a wani lokaci cikin wannan wata ko kuma a farkon watan gobe kuma bayan taron koli da aka yi tsakanin shugabannin kasashen koriyoyin guda biyu wanda ya shiga tarihi Shi kuma shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Ladi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani a jawabin dinsa ta talabijin shugaban Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jimawa ba za ta yi cizon yatsa irin wanda bata taba yi ba ko gani a tarihi shugaban Amurka Donald Trump yana daga yanzu zuwa 12 ga wannan wata zai yanke shawara ko ya janye Washington daga daidaiton ko kuma ya ci gaba da mutuntata Ministan harkokin wajen Farisan Muhammad Javad Zarif ya faɗa ranar Alhamis cewa Iran fa ba za ta sake yin wata shawara dangane da yarjejeniyar da ta kulla da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 kan shirin nukiliyar ta ba. Akalla sojojin kasar Kenya bakwai ne aka kashe wasu biyu kuma suka samu raunuka masu tsanani bayan da wata nakiya da aka auna kan motar sojojin ta tashi kusa da wani ƙauye da ake kira Dobli da ke kusa da kan iyakar Kenya. Kamar yadda shaidun gani da ido da jami'an gwamnati suka faɗa wani jami'in sojan Somalia wanda baya so ambaci sunansa ya ce da idansa ya ga gawarukin sojojin Kenya bakwai wasu biyu kuma sun samu munanan raunuka sakamakon fashewar jami'in yace nakiyar ta raba motar gida biyu ta kashe sojojin nan take kungiyar al-shabab ta yi ikirarin kashe sojoji 15 a harin kuma an kasa samun rundunar sojin kasar Kenya domin samun martanin su dangane da wannan hari Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Rasha, ƴan sandan ƙasar sun saki sanannen shugaban ƴan hamayyar ƙasar Alexei Navalny tare da ɗaruruwan magoya bayansa da suka tsare. Ranar Asabar aka kama su lokacin da suka shiga zanga-zangar da aka yi a Moscow da wasu biranen ƙasar 90 kan bikin rantsar da Vladimir Putin domin fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar. Navalny ya faɗa ta shafinsa ta na Twitter cewa an sako shi da safiyar jiya Lahadi. ƴan mintoci da isassa dandalin zanga-zangar a ranar Asabar, ƴan sanda suka kama Navalny tare da wani aminisa Nikolai Yaskin. ƴan sanda ɗauke da kula kai da waɗanda suke sanye da kayan sarki suka yi ta kutsawa cikin gungun zanga-ƴan masu zanga-zangar galibinsu matasa ƴan ƙasar ta Rasha suna ta kama su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da bude da rahoton taron ƴan Niger mazauna jahohin arewacin Najeriya inda aka ja kunnen ƴan Niger din da su guji duk wani abu da ka iya zama matsala a duk inda suke. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar 'yan Nijar mazauna Najeriya da ke jihohi 19 na arewacin Najeriya sun gudanar da taro don fadakar da al'ummarsu da su guji shiga wasu kungiyoyi da gwamnatin Nijar da Najeriya suka haramta don wanzar da zaman lafiya. Taron wanda 'yan Nijar daga jihohi 13 da ke arewacin Najeriya suka halarta a nan Jos sun tattauna ne kan batun haɗin kai da yadda za su bada tasu gudunmawa wa hukumomin Najeriya don samar da zaman lafiya da bin doka da oda. Alhaji Muhammadu Usman shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar 'yan Nijar da ke nan jihar Filato.
Alhamdulillah abinda muke kira ga 'yan Nijar duk wanda ya fita ƙasa ta je wata ƙasa dole ne su zauna lafiya shi bi dokar wannan ƙasa kuma lalle ne shi guji shiga wasu abubuwan da bai kamata ba wanda mu gwamnatin Nijar kowa san ta da bin doka da oda idan ka zo ka shiga wani abin da ba naka ba dole ne Nijar ta ceto duk abin da ya same ka ita ba ruwanta.
Shi ko Abubakar Sadiq Muhammad ya ja kunnen 'yan Nijar mazauna Najeriya ne da su ka'idodin da kasashen biyu suka gindaya.
Taron ya tattauna maganar bin doka na ƙasa wanda duk ka'idodin da kasashen ECOWAS suka amince da shi to kowane dan Nijar da ke zaune a Najeriya ya tabbata cewa ya bi wayannan dokokin ta hanyar mallakar takardun da gwamnatocin wayannan kasashe suka yadda da shi, passport na ECOWAS da kuma resident card wanda yake bada izinin zama a Najeriya. Na uku shine maganan shugabanci wanda shugaban wannan kungiya Alhaji Ibrahim Sarkin Malamai ya rasu shekara 13 da suka wuce. An bada rikon wannan shugabanci amma har yau ba a kira mutane don gabatar da zababbin shugabanni na wannan kungiyar ba. Wannan shi yasa taron ya nuna bai amince da wannan riko da suke yi ba. Ana kira ga gwamnati ta Nijar ta sa baki a sami shugabanci mai inganci a kungiyar 'yan Nijar da take zaune a Najeriya.
Alhaji Muhammadu Danladi Suleiman wanda ke jami'in kula da tsaro na kungiyar yace suna kan wayarwa 'yan uwansu kai kan yadda za su zauna lafiya da kowa.
Mun tattauna akan bangaren tsaro, dama muna da kyakkyawan alaka da hukumomin Najeriya da jami'an tsaro gaba daya. To kuma mun yi kokarin wayar ma mutane, kowa na shugaba ya sanar ma mutanansa duk mutumin da zai shigo Najeriya shigo akan ka'ida, wanda muna kokarin yin haka tun daga nan Najeriya har can Nijar, cewa duk wanda zai fita ya fita akan ka'ida, hukumomi su san da fitarsa, kuma inda ya zo ya tabbatar da cewa ya mika kansa ga shugabanni su suka san wanda za su hada shi da shi a bangaren hukuma.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To daga 'yan Nijar sai kuma wata kungiyar matasa wadda ta horas da matasa domin su zama jakadun zaman lafiya inda suke a cikin Najeriya. Ga Salisu Shehu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata kungiya mai da'awar bunƙasa zaman lafiya da shugabanci na gari ta horar da matasa 200 don yaɗa salama a dukkan sassan Najeriya. Taron da ya gudana ne a masaukin baki na cibiyar Kristoci ta Najeriya Kan da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Tsohon shugaban matasa na kungiyar Kristoci ta Najeriya Pastor Simon Dolly shine shugaban kungiyar.
Dukkansu za mu ba su certificate kan peace ambassador. Da wayansu mutane kuma wanda mun gan su sun ba da haɗin kai don zaman lafiya a ƙasar nan. Shi ma Cardinal John Onaiyekan yana ciki. Afrika gaba daya ma shi Sultan Abubakar Sa'ad yana cikin wanda ma za mu bashi award saboda kokarin zaman lafiyar shi. Duk ba shugaban da yake so a tashi hankali a kasan, ba shugaban da zai so a ce a yi tashi hankali a kasan shi. Wannan kisan nan yayi yawa, matasa su ba zama masu ba da goyen baya duk cin gaban kasa, su zama masu bin doka, zama masu ba shugabanin goyen baya. In ba mun hada kai mun ba shugabanin goyen baya irin kadarin gimun nan, ai ba za samu ai mana wani abu. Kudaden nan ranka dade kudaden nan suke shiga a wannan harkar tsaro inda za a sa a ta gefen matasa, ai ba karamin taimako zai yi ba. Ga yara suna zama ba aikin yi ba komai, amma duk da haka muna roƙon gwamnati ta sa abin nan za ta yi.
Dottijan kungiyar Dr. Obadiah mai lafiya ya nuna damuwa ga yadda matasa da dama suka shiga ɗabi'ar shaye-shayen kayan maye, inda ya kira ga matasa musulmai da na Kirista da su haɗa kai.
Yan uwanmu musulmai da Kirista duka mu yan uwa ne, kuma Allah ɗaya ne, Allah ba biyu bane. Saboda haka duk abin da ya shafa matasa musulmi ya shafa matasa Kirista. Ya kamata mu hada kai mu samu zaman lafiya, a samu sulhu a wannan namu kasa, a yi komi a cikin ka'ida kuma a cikin tarbiyya da tsoron Allah da aminci. Duk idan abin waɗannan za a samu cin gaba a kasan namu Najeriya gaba ɗaya.
Mai mahalarta taron ke cewa ne ga ɗaya daga cikinsu, Stella Francis daga jihar Benue.
wannan taron gaskiya san ce wai wannan taron yana da kyau saboda a yanzu a kasan mu nan muna da youth kuma youth muna our numbers mun yawa a kasan nan kuma I want to believe that muna gan muna da aiki da yawa da zamu yi.
Shugaban matasa na Kristoci reshen arewacin Najeriya Musa Misal ya ce za su yada kamfe din a kowane saku.
Su al'umma musamman shugabannin matasa da muke da su a arewa su yi takatsantsan da irin wayannan mutane da za su zo wajen su yaudare su da wadansu abubuwa wanda za su kauda su gusar da hankalinsu su je su yi ta kashe-kashe su yi abin da bai kamata ba. Sanin na biyu shugabannin addini kuma ina ƙara kira kowane bangare kowane mutum ya yi hankali da irin 'yan siyasa da za su zo da sunan cewa ana musguna mini ana cin mutunci na saboda addini na idan ko muka ci gaba da irin wannan ba za mu samu shugabanni na gari a wannan kasa ta mu ta Najeriya ba dole sai mun kauda bambanci dole sai mun kauda kabilanci dole sai mun kauda addini a cikin harkan siyasar mu a Najeriya sanan zamu ci gaba.
Taron da ya miƙe kyaututtuka ga wasu fitattun mutane da suka bada gudunmawa wajen hada kan al'umma ciki har da sarkin Karuna Nasarawa Mr. Fanya Luka Sale Shehu Ashaka Murya Amurka Abuja Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin.
To gaida Sale kuma ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11. Ga kuma shirin mu na gaba.
Kuɗe a sashen sauta hanya mai kyau.
Kuɗe a sashen sauta hanya mai kyau.
Kuɗe a sashen sauta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Maraba da shirin da rashin tayi wanda ni Salihu Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya watakila kun ji yadda 'yan China suke mamaye kasuwar kantin kwari da ke Kano. Mun yi alƙawarin kawo muku abinda mahukuntan ƙasar suka sani da abinda suke yi su kare 'yan ƙasar da ita ma kanta kasuwar. Akan wannan batun wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi firar da Alhaji Ahmad Rufa'i, kwamishinan harkokin kasuwanci da cinikayya na jihar Kano ga firar.
Ka'idojin da akan sa tsakanin ƙasa da ƙasa na harkokin arziki na cinikayya da sha'anin aiki da sauransu kullum suna kokarin su tabbatar da ba su wofantar da abin da Allah ya yi wa kyautar da Allah ya yi na yawan al'ummarsu ba ta tabbatar da cewa duk wani aiki da za a iya yi wanda za su iya yi an ba su damar su yi da kuma al'amarin kasuwa ba a wofantar da damarsu ba an ba waɗansu sun taho daga wani ƙetare sun zo sun kwashe damammakin sun raunana su ta daidai ƙarfin ko alkhairin da ke cikin wannan al'amari. A kowace ƙasa ta duniya kuma hatta a Majalisar Ɗinkin Duniya an amince cewa akwai waɗansu al'amura na masana'antu da kasuwanci da ba za a yi shi ba sai ɗan ƙasar ne zai yi. Sannan damammakin kuma da ake bayarwa kowace ƙasa za ka zo in dai ba ƙasarka ba ce duk abin da za ka yi sai an baka izini. Daga lokacin da aka shigo ƙasar sai an yarda cewa in ka zo ƙasar za ka yi aiki. Idan kawai an baka izinin shigowa kasar ne a matsayin da abin da ake kira tourist mai kawo ziyara kawai ta shakatawa ta neman wani al'amari na hutun ɗan ƙaramin lokaci to babu dama mutum da ya zo akan irin wannan damar wanda ake kira visa da take entry visa visit visa tourist visa irin visa da za a ce ga ta kawai ta shiga kasar ne na wucin gadi na lokaci kaza kuma ta ce za ka zo ne ba na kai aiki ba wanda za a baka albashi ba kuma na kai sana'a ba wanda za ka samu amfaninta ba kuma na kai buɗe wata masana'anta ba ko kai kasuwancin na kai tsaye waɗanda duk wannan dokoki muna da su a Najeriya kuma a waɗansu lokuta akan samu gwamnatoci da suka ce bari su tsaya su sa ido a dokokin.
Amma kamar yanzu ku kun naɗe hannunku waɗannan dokokin ba sa aiki idan aka yi la'akari da wannan hada-hada da ɗan Chinese suke yi.
To ka san idan ɗan jarida ya ce kun naɗe hannunku ba kwa yin komai kenan. To wannan magana ba gaskiya bace, ba haka take ba. Yan kasuwar da suke kasuwa za su faɗa maka cewa muna iya kokarin mu. Bayanin ma da nake maka yanzu ya nuna cewa mun san abin da yake faruwa. Mun kuma san irin matakan da kamata a yi. Shi yasa na fara maka jerin gwanin al'amuran me yake faruwa, yayi kamata ya faru. A ka'idar a Najeriya akwai wannan dokokin. Gwamnatoci da suka gabata musamman na tsakiya na tarayya waɗanda suke da haƙƙin tabbatar da an kiyaye waɗannan dokoki da kuma gwamnatocin jihohi yawanci sukan yi wa abin rikon su kai na kashi, ya kasance suna ji suna gani baki su zo su tafiyar da alherin da ya kamata ya zama sun kare shi domin amfanin 'yan ƙasar su. To alhamdulillah a wannan gaba Khadimul Islam da Tarlai Umar Ganduje tunda ya rantsar da ni yayi bin kaimin cewa na tabbatar da duk abin da zai haɓaka kasuwa da masana'anta, samarwa matasa aiki da mata, wannan abin yace lallai mu sa ido a kansa. Ba za ka iya yin cin nasara akan wannan ba sai ka tabbatar da sana'ar da matanmu ya kamata su yi da matasan mu an kare ta, su ne suke yi. Idan ka bari wani bako ya zo wanda shi kadai zai zo ya zama na watakila da mutum ɗaya ko biyu don su kula da kuɗaɗensu da store ɗinsu, amma a ɗabi yaranmu a bautar da su su zama kawai laborori ne ko da noma ne, duk irin wannan ƙa'idojin ba mu yadda mu ba da dama a yi su karasbe ba.
To tunda yanzu an baka wancan kaimi a halin da ake ciki ga waccan matsala ta bayyana, me ma'aikatar ka ke yi ko kuma ofishin ka don ganin cewa an daidaita al'amura?
Muna kullun zama da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan al'amuran daga wanda suke cikin kasuwar, saboda akwai abubuwa da dama da suka faru musamman wanda suka sa su mutanenmu su suke mana furtar al'umma. Mutum ɗan ƙasa ne shi, sai jawo kuma bako sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wani ne, amma a zahiri dan cana ne yana nan da dan ofisin shi daga gefe ko daga ciki yana zama, kuma shi ke cin gajiyar abin direct yake yin abin. To waɗannan raunin rashin kirkin mu ne na waɗansu daga cikin mu, dan bazan ce duka al'umma sun hadu sun zama ɗaya ba, rashin kirkin waɗansu daga cikin abokan tafiya shine yasa ake irin wannan ake ba bakin dama, amma ana nan ana yi a hankali saboda abin da yake a boye sai kai a hankali zaka binciko shi. Kuma muna samun haɗin kai daga mafi yawan ƴan kasuwa waɗanda suka zama sun ba kasuwar muhimmanci, suna sanar da mu kuma a asirce a cikin sirri ana bin sabon al'amura, kuma wanda duk suke kasuwa za su tabbatar maka da cewa yawanci za su ga in wani ya fara wani abu da ba daidai ba za su ga ba sa ganin shi ko kuma su ga daina. Musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da ke ta haddin ƙasarmu na cewa tsarin shigowar al'umma da irin ka'idodin da ya kamata in al'umma ta shigo daga wata ƙasa za ta bi, wanda duk yake tata muka tabbatar muna kaiwa hukumomin tarayya. Kuma kamar yadda aka sani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba irin shugaban ƙasa bane irin wanda suka gabata dacen, wanda akan yi komai in ka kai ka ƙara a ki ɗauka mataki a lokacin sa ɗin. Alhamdulillah duk matakar da aka kai ana ɗauka mataki.
Ko baya ga neman bayanan sirri ko bin hanyoyin sirri don dakushe waɗancan al'amura na amfani da 'yan gida a cimma wata buƙata ta 'yan ƙetare, ma'aikatarka a Kano ta fuskanci waɗannan mutane da suke wannan kasuwanci an nusar da su waɗancan dokoki? Idan haka ne kuma a ina kuka kwana?
Shi yasa kamar yadda na faɗa duk wanda zai shiga wata ƙasa zai nemi abin da ake kira izinin shiga ƙasar, wato visa. In yana mai shiga ƙasar nan a cikin takardar da za a ce idan za ka je ƙasar nan kawai don ziyara ta wucin gadi na kaza za ka biya kuma ƙa'idojinka kaza, idan za ka shiga ƙasar ne don aiki aka ce sai ka biya kaza kuma ga ƙa'idojinka, idan za ka je ka kafa masana'anta ne ga ƙa'idojinka, idan za ka je ne ka riƙa sayar da kaya na ɗaya-ɗaya a cikin kasuwa duk da mutuna nan shi ma ga ƙa'idojin da za ka bi. To tsaurin ƙa'idojin musamman zaka bi na ƙarshen nan, idan zaka zo ka shiga kasuwar mu ka riƙa sayar da kaya akwai ƙa'idoji masu tsauri wanda duk wanda kuma ya bi wannan ƙa'idojin ba za a ƙi ya shigo ya sayar da kayayyakin ba, saboda suna da tsaurin yadda in mutum ya zo yana yi din to ba zai kasance ya rige mana damar ba matasan mu da matan mu aiki ba.
In kaman commissioner na cewa akwai dokokin Najeriya da suka bada dama 'yan kasashen waje baki su bude kantuna a kasuwannin mu kenan?
Akwai dama, amma ƙa'idojin karancin abin da ake so mutum ya zo na jari da kuma mutanen marza a dauka aiki da za a tafi da kasuwancin duk suna nan a tsare sai an bi su. In ba a bi su ba wanda ya sai ya shigo kawai ya shigo ta kaya ta bayan fige rika yin wannan ya kare doka ya mata yayi abin da zai maida tattalin arziki na gaba ɗaya ƙasa baya
kenan tunda akwai waɗannan ka'idoji kuma kunce kace kuna bin diddigi ta hanyar sirri dan gano yadda al'amura suke kun gano cewa waɗannan ƴan China da suka mamaye Kano suna bibiya ko kuma suna la'akari da waɗancan ka'idoji da doka ta sa
to ai magana da ka faɗa kenan ta farko cewa suna keta waɗannan dokoki sun shigo da izinin ziyara ta wucin gadi sati ɗaya sati biyu sati uku su koma amma sun zo lokacin koma su ma yayi bus koma ba suna ƴan dabaru ana musu abin da ke kira ƙarin damar zama kuma sun ce za su kawo ziyara ce ta wucin gadi kawai ba za su yi aiki ba ba za su yi sana'a ba amma sun zo kuma sun fara sana'a din duk wannan keta doka ne kamar yadda na faɗa kuma mafi yawanci wannan cin hanci da rashawa da rashin adalci na gwamnati da kuma mutanenmu daga cikin mutanenmu waɗanda suke taimakawa irin wannan mutane da suke cutar tattalin arzikinmu su sukan haɗu su haɗin baki su je a riga cutar ƙasa da su to waɗannan al'amuran kamar yadda na faɗa waɗanda suke a ɓoye sai a hankali muke ta bin sawunsu saboda ka zo ka tarar da kanti ba ga ɗan wani baƙo a gurin ba wani ya ce nashi ne kuma shi ke kai harka gurin amma shi wancan baƙon zai zo yana daga wani gefe kullum za a gan shi ya zo kamar ziyara amma tare a nan yake kuma sai an kawo maka labarin ka tabbatar sannan za ka ɗauki matakin da ya kamata ka yi akan wannan
yanzu tunda kuna bin wannan diddigi honorable commissioner ya zuwa yanzu ƴan China nan guda nawa kuka kama kuma wani irin mataki kuka ɗauka tunda akwai dokoki zube
to tunda aka yi wani farmaki na farko za a yi shekara hudu kenan an yi kimanin shekara hudu da aka yi ko shekara biyar ina jin ba za a yi biyar ba aka zo aka yi wani farmaki saboda an kai korafin irin wannan abin da ke faruwa shi yasa na ce ma ba yau aka fara ba da aka yi wannan korafin sai aka taho da jami'an tsaro aka rika bin ƴan wata ƙasa musamman birnin sin aka rika kama su sai kasance abin yana nema ya juye ya zamana kamar zai jawo mana wani bacin zama tsakanin ƙasashe da ƙasa kuma musamman da mu Kano da muke da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da su waɗannan mutane tunda suna nan suna harkar kasuwanci yawanci abin da muke sayar a kasuwanninmu da gare su yake kuma idan aka juya sai kasance an mai da mu baya muka nemi yadda za a yi maslaha a fito da abin ba za mu bari a keta dokar ƙasa ba amma ba za mu bari kuma a rika yin abin da duniya za ta rika faɗa cewa a Kano an kama ƴan ƙasa kaza saboda suna yin kaza ba kuma a kama su da yawa ana kai su kuma kamar yadda muka sani in banda yanzu da muke da shugaban da muka yarda cewa in ya kama ba zai saki a banza ba da can din bayan an kama su an yi surutun sai kuma a babba da kudade duk a fitar da su ta baya
sai nan ba ku dawancan salo na kama ƴan China ba kina
yauwa
idan haka ne ko waɗannan matakai kuka ɗauka
tunda aka yi wancan yayi fito da wannan al'amarin sai muka sa akan kowane ɗaiɗaikun al'amura da zarar kamar yanzu ɗin nan idan na samu labari cikakke na sanar da wanda ya kamata na sanar to cikin wannan weekend din sai abu sawo mutum ɗaya ne mutum biyu ne mutum uku ne sai a nade su sai a dauki mataki akan su ba dai za a ji sa kasuwa ba kuma ba dama a daga magana dan mutum ɗaya ta kama kuma ba za a ce dan an kama barawo a wani guri ba ko an kama wani mai rashin kiki guda ɗaya na wata ƙasa a ce dan guri kaza a ta yayatawa kamar yadda aka yi wancan ba saboda haka ana kama su a yanzu ba zan ce karanci a duk wata ba a rasa mutum biyu uku da akan kama saboda da dama kamar yadda na faɗa abu ne a ɓoye wanda suka fito fili suka bude kanti in ka je yanzu kake wa bala
jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin duk wanda kuka je murayen su ne Salu Garba ke cewar ku kasance lafiya
to a gaida Salu Garba yanzu kuma ga baban gidan jibrin da labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya
zan fara shirin jaridan ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa kungiyar liktoci ta Najeriya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta mutunta yarjejeniyar da ta cimma da ma'aikatan lafiya domin kawo karshen yajin aikin da suka shafe makonni suna yi jaridar ta ce kungiyar ta yi wannan kiran ne a ƙarshen wani taro na ƙasa da ta gudanar a Abuja don haka kungiyar liktoci ta Najeriya ta yi kira ga gwamnati da taimaka wajen kawo karshen wannan yajin aiki da aka fara tun ranar 18 ga watan Afrilu, lamarin da kuma ya gurgunta harkokin lafiya a sitoci da dama. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma da Toronto, cewa fiye da mutane 40 ne suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga daɗi suka kai ƙauyen Gwaska da ke birnin Gwari a jihar Kaduna. Harin dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ziyarar da babban Inspector General ɗan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kai yankin, tare da tabbatar da ƙara yawan jami'an tsaro a yankin. Ita kuwa jaridar Vanguard cewa ta yi mutum ɗaya ya rasu yayin da shugabannin jam'iyyar APC suka kauracewa zaɓukan shugabannin unguwanni da aka gudanar a sassa daban-daban na ƙasar. An rawaito jaridar ta Vanguard na cewa shugaban jam'iyyar APC Chief John Odegun Oyegun ya kauracewa zaɓen da aka gudanar a jihar Edo, yayin da shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara ya kauracewa Bauchi, sai Sanata Rabi Kwankwaso da ya kauracewa nan jihar Kano. Rahoton dai na cewa kodayake an samu nasarar gudanar da zaɓukan yin lumana a jihar Edo da Bayelsa da Taraba da Kwara da kuma Katsina, lamarin ya sha bamban a jihohin Akwa Ibom, Oyo da jihar Rivers da Delta, inda aka ba hammata iska tare kuma da kashe wani ɗan takara a ƙaramar hukumar Ugele ta jihar Delta. Shugaba Buhari dai ya gudanar da nashi zaɓen ne a ƙaramar hukumar Daura ta jihar Katsina, yayin da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya gudanar da nashi zaɓen a ƙaramar hukumar Etiosa da ke jihar Lagos. Sai kuma jaridar Tribune, jaridar kuma da Toronto, shugaban jam'iyyar PDP mai adawa na cewa ba abin da zai hana jam'iyyar nasara a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Jaridar da ta rawaito shugaban jam'iyyar adawa ta ƙasar Prince Uche Secondos na magana a garin Oshogbo ta jihar Osun, inda ya ce babu wani propaganda da zai hana jam'iyyar samun nasara a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019. Shugaban jam'iyyar ta PDP da ya zargi gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari da yi wa tsarin demokradiyyar ƙasar hawan kawara. A ƙarshe sai jaridar Premium Times, ɗaya daga cikin labaran jaridar, na cewa kotun ɗaukar ƙara ta ce jami'an tsaro na iya kama sanata Boroji Kashamu domin fuskantar shari'a a ƙasar Amurka. A ƙarshen mako ne dai wata kotun ɗaukar ƙara da ke nan Lagos ta yanke hukuncin ɗaukar ƙaran da hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta shigar a gabanta, bayan da wata kotu ta hana ta kama Boroji Kashamu, wani ɗan majalisar dattijai a Najeriya da ake neman ruwa jallo a ƙasar Amurka. Ƙarshen sharhin jaridar na wannan safiya kenan. Babban Jibrin, Murar Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, nene Usmanu daga Hong local government, Adama state local government. Da Allah bindore kokari, Allah taimaka mana, gwamnan Adama bindore jera mana hanya. Taimaka mana hanyar ta lalace gire da ya fara aikin amma ya tsaye da aikin, da Allah taimaka.
Assalamu alaikum, wuri America mai magana injiniya Muhammadu mai samari da mana Birnin Kebbi local government, Kebbi state Nigeria. To ina kira ga yan majalisa, to Allah kasu sa hannu ga budget din nan, su bari mu mutu. Daga nan suka tabbatar da cewa wai ba sai sun sa hannu ba muke rayuwa, saboda haka abin da ya sha mu ƙasa kai shi abin su yi, ba abin kuntata ba mutane ba. Za ka ga ba mu goyi bayan su sa hannu ba, su bari mu haka nan da Baba Buhari. Allah shi san yadda zai rika bayansa.
Assalamu alaikum, safiya Hausa na gidan rediyon Amurka. Farko dai kuna magana da Babu mai shayi Tanza daga Jigga local government. Yaya wannan zaɓe da ake gudanarwa, don Allah ‘yan takarkarun da ya samu nasara ba, ina roƙo gare su na Allah su yi haƙuri.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Koriya ta Arewa ta gargaɗi Amurka cewa kada ta ɗauki sassaucinta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro. Ta faɗi haka ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewan suke harmar yin taron ƙoli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'in Koriya ta Arewa yana nuni da ikirarin da Amurka take yi cewa ai matsin lamba da kuma takunkumi su ne suka tilasta Koriya ta Arewa ta nemi gudanar da wannan shawarwari. Shugaban kasar Iran shi kuma Hassan Rouhani ya faɗa jiya Ladi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da ƙasar ta kula da manyan ƙasashen duniya game da shirin nuclear ta hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani. A jawabin da ya yi ta talabijin shugaban Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jimawa ba za ta yi cizon yaza irin wanda bata taba yi ba ko taba gani a tarihi ba.
To ma'adallah da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba daya sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ku har da shirin ilimi garkwada da nayi su a jiran din yanzu a madin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Salama Abu da ya bada manni da engineer mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya.